بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم من لاربا شابير لوتن ترى وتر رمضان hijira 1447 wadda ta yi daidai da 4 ga watan 3 miladiya 2026. Muna nan cikin sura ta 43, ita ce suratul Zukhruf. A jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 62, faɗin Allah ta'ala: wala yasuddannakumush shaytanu innahu lakum aduwwun mubin. Yau bi idnillahi ta'ala za mu fara kan aya ta 63, faɗin Allah subhanahu wa ta'ala: walamma ja'a Isa bil bayyinati. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
ولما جاء عيسى بالبينات، الله تعالى يأتي عند النبي عيسى عليه الصلاة والسلام يذو لبني إسرائيل بالبينات دمن يمن ينهجوجي manya-manyan dalilai waɗanda suka fito fili a bisa gaskiyar manzancinsa, a bisa gaskiyar da'awar da yake yi na cewa shi manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Kala, sai annabi Isa ya ce da bani Isra'ila: qad ji'tukum bil hikma, mana ya ce ma Fir'auna da sauran jama'a, haƙiƙa na zo muku da hikima. ولأبين لكم، كما نازوني إن قاري مكو بيان إن مكو بيان بعد الذي تختلفون فيه ونبانغري نساشا أبند كتي ساقاني أكنسا. فاتقوا الله كتي يأيق بنجدي كتي يأيدو كتين سوا أطيعون كما كي بيأي يغري. لفظا لما جاء موسى إيسى بالبينات، yayin da annabi Isa alaihi salatu wassalam ya zo da albayyinat, wasu daga cikin malamai suka ce su ne manya-manyan dalilai da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta annabi Isa da su, wanda suke tabbatar da manzo ne na Allah. Wasu suka ce shi ne injila, mana yayin da ya zo musu da littafi na injila, wanda wannan littafi yana ƙara fito da cewa manzo ne shi daga Allah subhanahu wa ta'ala. Kala, sai annabi Isa ya ce: qad ji'tukum bil hikma, haƙiƙa na zo muku da hikima. Hikima a nan wasu malamai suka ce za ta ɗauki ma'anar annabta, mana na zo gare ku ne tare da mai annabta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora muku. Wasu malamai suka ce abinda ake ce mai hikima shi ne ma'rifatu ma yu'adda ila al-hasan wa yukaffu 'anil qabih, shi ne sanin duk wani abu wanda zai sa mutum yu'addi ila al-hasan, ya bayi zuwa ga aikata abu mai kyau kuma ya kame ga barin mummunan abu. Ma'ana wasu suka ce abinda ake nufi kenan ita ce hikima din. Wasu malaman suka ce abinda ake ce mai hikima nan ma ita ce injila. Wasu suka ce ilimi hada da aiki. Waɗannan su ne wato ɗaya daga cikin bayanan da malamai suka yi. Kuma dukkanin waɗannan za su iya shiga ƙarƙashin abin da ake ce mai hikima. Domin wato hikima tana iya ɗaukan ma'anar annabta. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal-hikma. Ma'ana kenan tana iya ɗaukan mai annabta, kuma tana iya ɗaukan dukkanin abin da shari'a ta zo da shi. Ma'ana dai annabi Isa alaihi salatu wassalam ya ce da su, na zo ne gare ku wato da wannan hikima da Allah subhanahu wa ta'ala ya wato azurta ni da ita. Sannan kuma na zo wali ubayyana lakum, dan in yi muku bayanin ba'da alladhi takhtalifuna, wani bangare na abin da kuka kasance kuna sabani akai. Wani abu ne suka kasance suna sabani akai? Ma'ana wasu malamai suka ce suna sabani ne dangane da wasu hukunce-hukunce da suka shafi wato ita kanta at-taura wadda annabi Musa ya zo da ita. Saboda haka sai annabi Isa ya zo domin ya ƙara fito musu da wasu bayanai, ya kawar musu da wasu daga cikin sabani da suke yi cikin littafin at-taura. Wasu malaman suka ce a'a, ya zo ne domin ya bayyana musu dukkanin abubuwa da suka shafi addininsu, sa'an nan ya yi bayanin addinin da dukkanin abin da ke rataye da addinin, wannan abin da ya sa su suke saɓani, to ya zo ya kauda wannan saɓani ɗin. Kuma aya ta ce ba'adal ladhi takhtalifuna fihi, wani sashi na abin da kuke saɓani a kai. Sai suka ce ba gaba ɗaya abin da suka yi saɓanin kenan zai yi bayani ba. Ya zo ne musu bayanin wani ɓangare na abin da suke saɓani a kansa a lokacin, wani ɓangaren da kuma suke saɓanin da bai zo bayanin ba yana jiran Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wahayi. Sai mai yi musu bayani. Wasu suka ce a wani ɓangaren abin da ba a yi masa wa'ayin ba ya bashi ne sai annabin da zai biyo bayansa ya yi bayani dalla-dalla. Shine suka ce shi Isa da manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo sai bayanin komai filla-filla dalla-dalla. Ma'ana kenan ya zo ne shi don ya yi bayanin wani ɓangare na abin da suka yi saɓani a kansa. Saboda haka ne sai ya ce da su ku ji tsoron Allah, ma'ana ku kiyayi Ubangiji, ku tsaya inda aka ce ku tsaya, kar ku ƙetare inda aka ce ku ƙetare, wannan shi ne taqwa. Sa'annan kuma ku yi biyayya gare ni haƙiƙanin biyayya. Lallai Allah maɗaukakin sarki, inna Allah, lallai Allah ta'ala rabbi, uwa rabbi shi ne maƙagina, shi ya halicce ni, shi ya azurta ni, shi ne ya aiko ni, shi ke karɓar rayuwata in wa'adina ya yi. Wa rabbukum, kuma shi ne maƙaginku, kuma shi ya halicce ku, shi ne yake azurta ku, shi ya raya ku, kuma shi zai kashe ku, shi yake tsara muku dukkanin al'amura. Saboda haka fa'buduhu, ku bautata masa shi kadai, kar ku kuskura ku hada shi da wani. Hadha siratun mustaqim, wannan tsayawa a bautar Allah shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba shi ne tafarki madaidaici, shi ne hanyar tsira, shi ne tafarkin da idan mutum ya bi ya tsira duniya da lahira. Malamai suka ce waɗannan ayoyi suna nuna faɗakarwa dangane da kissar annabi Isa alaihi salam cewa annal ishraka min awarid ahli dalalati la yalbasu an yukhamira nufusahum wa in lam yakun aliqan biha min qabl. Yace wannan akwai faɗakarwa cewa shirka abu ne wanda ke bujirowa a zukatan mutanen da suka kama hanyar fata, kuma bai ɗaukan wani lokaci daga zarar shirka ta turfafo mutane waɗanda suka saba ma Allah, to ba a ɗaukan lokaci sai zukatansu su rataye da shirka, sai kuma su dawo su riƙe ta gam-gam. Sa'annan waɗannan ayoyi suna nuna ashe annabi Isa alaihi salatu wassalam asali an aiko shi ne zuwa ga mutanen da suna bautar Allah babu shirka tattare da su. sune ma bani Isra'ila da sauran jama'ar da aka aiko shi zuwa gare su ba sa shirka, sai bayan zuwansa ne sa'an nan suka fara saɓani, wasu suka tsaryata shi, wasu suka gaskata shi, suka wuce kima, daga nan sai shirka ta faɗa cikinsu gaba ɗaya suka halaka. Ma'ana kenan wato ita shirka daga ta faɗo cikin mutane, in dai ba a ƙoƙarin kauda ita ba, to yanzu nan ne za ta yi naso, sai kaga ta farma mutane sai al'umma gaba ɗaya suka ba. Shi yasa za ka ga take da saurin yaɗuwa da ita da bid'a, yanzu ne tana shigowa sai mutane suka kalle ta. To idan ba a yi ƙoƙari an yaƙe ta ba, to shikenan sai ta juya ta koma ita ce kamar shari'a, kamar ita ce mai tauhidi, sai tauhidin kuma ya koma ya zama mai wani abu na daban. Yanzu misali, kalli rantsuwa da wani Allah, misali shirka ce, man kana halifan fali abdillahi awliyasu man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashraka. Amma ka duba kaga in banda da'awa da aka yi ta yi, ka duba kaga yadda a baya kaɗan wannan rantsuwa da wani Allah ta ne tara ce da zukatan mutane, har ma mutane gani suke wani girma ne ka rantse da wani ba Allah, wannan ya rantse da wannan, wannan ya rantse da kabarin wannan, wannan ya rantse da kaza, wannan ya rantse da kwarankwada, wannan ya rantse da Ka'aba, bayan duk waɗannan bayi ne ba alloli ba ne, saboda haka bayi ne ba sun cancanci a rantse da su ba. Har ma ta kai akwai wanda in ka ce da shi ba a rantsuwa da kowa sai Allah, in ka ce ba a rantsuwa ko da annabi sai dinga maka wani gani-gani, yana ganin kamar wai kai ba musulmi ba ne, tare da cewa wannan abun shirka ce, da Allah kaɗai yake rantsewa. To haka shirka take, shi yasa Malam Ibn Ashur ya ce tana da saurin zuwa ta yi naso a zuciyar mutane. Amma in ka kalli duk abin da annabi Isa ya zo da shi, babu maganar shirka ko ta kusa, ma'ana ya zo da tauhidi ne tsantsa. Ga abin da ya zo da shi na bayani, ya zo da hikima a taura ko annabta ko hukunce-hukunce na shari'a, sannan kuma ya zo yi wa mutane bayanin wani ɓangare na abin da suke saɓani a kai. Kaga kenan ya warware wannan saɓanin, ya fito musu da menene gaskiya, ya fayyace musu abin da yake ba gaskiya ba. Kaga me ya kamata? Kawai su bi wannan hanyar dotsar ran tsira. Shi sai ce lalle Allah shine ubangiji na ubangijin, kuma wannan tafarkin na Allah shine tafarki wanda yake miƙaƙƙe, ku bi shi ku tsira duniya da lahira. Amma me ya faru? Na'am. Dan Allah kawai zaka ci. Dan Allah zaka ci. Amma wani ka ce in ka faɗa haka sai dinga ganin kamar wani ka zo da wani babban al'amari, wani ma zai fara kokonta musuluncinka saboda jahilci. Kaga abu ne wanda ya shiga cikin mutane sai ya zama mai, wasu guraren za ga hadda rawanin mai gari ake rantsewa ko da kabarin wani ko da ƙasar kabarin kaza da makamantan ire-iren waɗannan, wato makamantan waɗannan abubuwa na shirka. Saboda me? Yadda ta yi ta'alluki da zukatan mutane. Allah kiyaye. Na'am.
اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.
الله سبحانه وتعالى فاختلف الأحزاب سيوة النن جماعة جماعة تتكم بني إسرائيل سيسو كي ساباني دنغني دا واتو النبي إيسى عليه الصلاة والسلام معناه سكي ساباني دنغني دا لمرن النبي إيسى bayan fa ya zo yi musu wannan bayanai filla-filla, wasu daga cikinsu suka yi imani da shi, suka gaskata shi, suka ce annabin Allah ne, manzon Allah ne. Wasu daga ciki suka ƙaryata shi, kamar me? Kamar Yahudawa, suka ƙaryata shi, suka kafirce masa, suka yi mai tawaye, suka nemi ma halaka shi. Wasu kuma daga ciki sai suka wuce gona da iri, saboda haka sai suka kasu kusan kaso uku ce. Kasan farko suka ba da gaskiya da shi, suka yi imani da shi, suka yarda cewa bawan Allah ne, annabin Allah ne, su ne waɗanda suka kasance masu imani da annabi Isa, daga cikin almajiransa da ɗan gwaggwansa annabi ya alaihi salam da sauran wato bayin Allah waɗanda suka yi imani da shi. su sun yadda yadda Allah ya faɗa bawan Allah ne annabin Allah ne manzo sun yadda da wannan wasu su kuma sai suka ƙaryata shi suka kafirce masa su ne Yahudawa suka nemi ma su kai ga kashe shi kuma su ne suka yunkurin kashe shi Allah ta'ala ya ɗauke shi zuwa gare shi sai kuma wasu daga ciki kuma sai suka wuce gona da iri wurin mai wurin yarda da shi to su ma waɗanda suka wuce gona da irin sai suka kasu gida uku wasu suka ce ɗan Allah ne wasu suka ce Allah ne wasu suka ce ɗayan Allah uku ne ɗayan alloli uku shi sa Allah ya ba mu labarinsu duka cikin Qur'ani wa qalat al-yahudu uzairun ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah al-masih ibn Allah kamar suka ce al-masih dan Allah bana annabi shi sa alayhi salam wasu suka ce Allah ne shi sa Allah yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam wasu suka ce ɗayan alloli uku ne laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha kaga waɗannan duk masu guzuwi ne masu wuce gona da iri ne masu shishshigi da suka ɗaga matsayinsa sai suka kai shi zuwa kuma matsayin da ba shi Allah ta'ala ya ajiye shi ba saboda haka khairul umur awsatuha mafi alherin al'amura tsakatsaki abinda musulunci yake so baya son ka wuce gona da iri baya son kuma ka gaza kaiwa inda ake so ka kai daga duk umarnin musulunci ana so ka tsaya ne tsakatsaki la ifrata wala tafrit ba sakaci ba wuce gona da iri wannan shine koyarwar musulunci wallazina idza anfaqu lam yusrifu kaga ba sa wuce gona da iri barna wurin ciyarwa wa lam yaqturu ba sa qawru wa kana baina zalika qawama suna tsayawa tsakatsaki wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika karka sanya hannunka a nada wuyanka saboda tsabar ruwa wala tabsutuha kullal bas kar kuma ka shimfiɗa dukkanin shimfiɗawa ka ga me tsakatsaki za ka tsaya wannan shine tsarin musulunci shi sa anan ma waɗanda suke kan gaskiya wanda suka tsaya tsakatsaki suka ce bawan Allah ne manzon Allah ne suka gaskata shi suka yi imani da shi suka goya mu baya waɗannan ko ka ga waɗanda suka gaza kaiwa inda aka waɗanda suka kafirce masa suka kafirce mu abinda ya zo da shi suka nemi ma alaka shi su kuma waɗanda suka wuce gona da iri waɗanda suka ce Allah ne ko suka ce ɗan Allah ne ko suka ce ne ɗayan alloli uku ne kaga waɗannan sun wuce gona da iri shi sa Allah ya ce fakhtalafal ahzab waɗannan gungun jama'a jama'a ɗin nan ta bani Isra'ila sai suka yi saɓani dangane da wato annabi Isa alaihi salatu wassalam min bainihim daga cikin waɗannan wato jama'a ɗin ta bani Isra'ila Allah ya ce fawailun kwarin jahannama banu na azaba ya tabbata min azabin yaumin alim daga azabar wani yini mai raɗaɗi ta tabbata lillazina zalamu ga waɗanda suka yi zalunci su ne waɗanda suka yi shirka suka ɗauki annabi Isa suka kai shi matsayin Allah to azaba ta tabbata a kansu da waɗanda suka kafirce masa gaba ɗayansu waɗannan Allah zai sanya su cikin azabarsa waɗanda za su tsira kawai su ne waɗanda suka tsaya a katsaki waɗanda suka yarda bawan Allah ne manzon Allah ne kuma Allah da kansa yake annabi Isa baya kyamar ya zama haka lan yastankifa al-masih an yakuna 'abdan lillah wala al-mala'ikatu al-muqarrab yace al-masih Isa annabi Isa bai kyamar ya kasance bawan Allah yace haka nan mala'iku makusanta su ma ba sa kyama a ce musu bayan Allah so da ka tunda shi ma bai kyamace haka ba da kansa ma yake inni abdullahi ni bawan Allah atani alkitaba waja'alani nabiyya Allah ya bani littafi ya mai da ni annabi to shi kansa bai kyamace ya zama bawa ba to dan me zaku kuma za ku ce ai yafi karfin a ce bawa ne sai dai a ce Allah ne kaga ashe wuce gona da iri ne shi sa Allah ya ce balo ko kwarin jahannama ya tabbata daga wata azaba ta wani yini mai raɗaɗi ga waɗanda suka yi wannan zalunci suka yi shirka waɗanda suka kafirce da kuma waɗanda suka wuce gona da iri gaba ɗaya Allah ta'ala zai sanya su cikin wato azabar Allah Allah ya kiyaye mu na'am
هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين
الله سبحانه وتعالى يقول هل ينظرون أي بقومي وأن الظالم ما سشرك ما سوتقون دعيري kan annabi Isa alaihi salam ba komai suke jira ba illa sa'a sai tashin kiyama sai lokacin tashin kiyama kawai suke jira ta tunkare su an ta'tihum baghata ta zo musu fadan ba tare da shiri ba mana ba komai suke sauraro ba ba sai zuwan alkiyama ta zo musu fadan wannan ya nuna alkiyama fadan zati kisa wani wurin Allah yake la ta'tikum illa baghta alkiyama ba za ta zo muku ba sai kwatsam manzana yayi bayanin kwatsam dinnan ana hada hada ma za ta ba wai za ta zo ne kowa ya gama redi ba a ana hada hada wani yana kaza wani yana kaza za ta zo misali hadisi yazo cikin sahihu muslim daga abu huraira manzana yana cewa taqumu sa'a القيامة ذات القيامة والرجل يحلب اللقحة يجي ونياز ابن انا تقنون رب مصر فبينا تشكين هرك الساعة ينا جدن قونا ينا تقنون رب ما فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم سنة يقام الإيباء قرير يا تجازيشا قرير بذات كيبا كنس بذات القيامة yace war rajulani wasu mutanen kuma guda biyu ya tabaya ani asauba sun shimfada kaya ko yaji ko wani abu ana ciniki wannan ya daga yana tayawa wannan yana cewa ka saya na sayar maka kaza fa ma ya tabaya ani bi hatta taku kan su gama sayan ya miƙa kudi ya karba kiyama ta tsaya war rajulu yalitu fi awdi wani kuma yana cikin gona ko lambu yana bude komi hanyar ruwa yana shiga komin sa yana bude nan ya shiga ya bude nan ya cike ya shiga fama yasduru kan ya gama budewa ya cika alkiyama za ta tsaya a riwayar bukhari yace wani ya dau lomatu zai kai baki kan ya kai baki an tashi kiyama wannan me yake nunawa alkiyama za ta tsaya ne lokacin da mutane suna ta hidindimu ba wai wata alama ce zaka ganta daban cewa kowa ya zauna ya nutsi yayi ready ba a'a ana hada hada ya maza ta shi sa Allah ce la ta'tikum illa baghta shi sa anan yace ma yanzuruna ba komai hal yanzuruna ba komai suke auraran jira ba illa sa'a fa ce tashin kiyama an ta'tihum baghta ta zo musu kwatsam wa um la yashuruna ba tare da sun san wato ma ko suna ji a jikin su cewa wannan alkiyama ta zo ba kawai sai alkiyama ta dirkake su shikenan kawai sai ga an busa kaho kowa ya koma zuwa ga Allah ya girba abin da ya aikata Allah ta'ala yace al-akhilla masoya juna abokan juna aminai masu kaunar juna da abota wanda amma sun tafi ne akan kafirci yauma idin a wannan rana بعضهم لبعض عدو ساشن سو ذات زما مكيا ساشن الله يشي إلا المتقين سيوة أن لا واتو سيك جينا والنس وهي تاسو دك ولا تاسو أكن سوران الله لفظا الأخلاء وسنا أوكان ألب واللام أنا نجنس وأنا وكيش نجنس سيوة زما دكا وسو مسويا دكا وسو أبوكي dukkan wasu da suke kaunar juna a duniya da musulmansu da munafikansu da kafiran ciki gaba ɗaya da mushrikai za su tashi ne ranar la'ira suna yayya da juna sai wanda suka kulla wannan soyayyar akan kaunar Allah da annabi dan Allah da annabi wannan yana nuna kenan a matsayinka na musulmi in za ka kaunace shi ka kaunace shi don Allah in za ka ƙi shi ka ƙi shi don Allah kenan wanda ya shafi ba wai har ba wai iya kafirai ta shafa ba har masu imani su kulla kauna dan Allah kiyayya dan Allah wannan shi ake cewa alwal albala'u alwala'u wal bara' ma'ana babun alwala'u wal bara'u alwala'u shine kauna albara'u kuma kiyayya shi sa mai ahlali yana cikin muqaddimarsa ta ahlali saboda muhimmancin ta domin abu ne da yake rataya da aqida yace wa an yuhibba lillah wa yabghadhu lahu wa yarda lahu wa yaghdabu wannan hadisi ne wanda Abu Dauda ya fito ya rawaito yace man ahabba lillah wanda ya kauna dan Allah wa aghdaba lillah yayi fushi dan Allah wa ghadiba lillah kai fushi dan Allah wa radiya lillahi yayi yarda dan Allah sannan kuma wa ghadaba lillahi yayi fushi dan Allah to bakari takmalal imani ya cika imani wanda ya samu me cikakken imani kenan ana so da ki da so ka gina shi dan Allah to ya ake gina soyayya dan Allah ka kaunace shi saboda yana kaunar Allah da annabin Allah saboda yana bin shari'ar Allah duk mutumin da yake bin shari'ar Allah yana kaunar Allah da annabin Allah ba ka da wata hujjar da zaka ki shi idan ka ki shi saboda wani abu na duniya saboda ba siyasa ku ɗaya ba saboda ba jam'iyyar ku ɗaya ba saboda ba garin ku ɗaya ba saboda wani maslaha kawai ta duniya to kai karo ko kai watsi da wannan mabda'in zaka fuskanci kalubale gaban Allah wajibi ne ka kaunace shi saboda yana da imani in ya zama ba ruwansa da Allah da annabi ba ruwansa da shari'ar Allah fito na fito yake da ita wajibi ne ka ki shi ko jam'iyyar ku dai kuwa saboda da yawa jama'a yanzu sun maida kaman siyasa kaman wani mabda'i ne na wala'i wal bara sai ka ji wannan yana ba dan jin yin muni saboda ka baro mun shi akwai wanda aka saukar daga sama aka ce jami'a kaza ce aka saukar da ita daga sama babu imanin shine ya hada ku saboda haka ko ma me yayi maka kai hakuri saboda yayi imani da Allah da annabi sai ku warware baya halatta ka kishi saboda me kawai wata taka maslaha ta duniya kamar yadda zaka ji na ni kawai bai mun bane a to bai maka ba yayi imani da Allah ko bai maka da Allah yayi imani da Allah da annabi ko bai yayi saboda haka ya maka wannan ita ce kaida to rashin wannan zata ja mutum ka ji abinda Allah yake wasu malaman suka ce a waɗannan ana nufin masoya abokai amine wanda suka gina akan kafirci su kuma wanda suka kalli wannan tafsiri suka ce a kafirai ake nufi su suna kallon ai duk wanda ya yi imani da Allah da annabi imani na gaskiya ai zai wahala ya gina soyayyarsa da kiyayya kan wani abu na duniya yana gina soyayyarsa ne da kiyayya kan yadda imaninsa da Allah da imaninsa da annabi ya dora shi akai domin dama babi ne na aqida babi ne na aqida dama ba za ka zama cikakken mai imani ba sai ka yi so dan Allah ka yi ki dan Allah sannan imanin ya zama mai cikakke to in ya zama an kulla soyayya ba dan Allah ba to a ranar shi ne kowanne zai zama maƙiyin kowa shi ne Allah ya ce al-akhilla masoya juna waɗanda suke aminan juna wanda suka kulla soyayya da abota ba dan Allah ba yauma idin a wannan ranar aduwin maƙiya ne za su zama maƙiya juna wannan ya zagi wannan wanda ya tsine wa wannan kamar yadda Allah ya faɗa wani wani in tabarra alladhina tubu min alladhina tabu lokacin da waɗanda aka bi mabiya wanda manyan kenan da wasu suka bi su suka kaunace su akan abinda ba addinin Allah ba za su ce ba ruwan mu da mu ba mu san kuna yi min alladhina tabu daga waɗanda suka bi su Allah ya ce wa ra'awul azaba kuma suka ga azaba gaba ɗayan su wata tsatsa'ad bi umul asba dukkan wata dangantaka ko wani sababi na dangantaka za ta yanke anan ne wa qala alladhina tabu waɗanda suka bi su akan wannan bata din sai su ce law anna lana karrata ina ma da ake za mu koma duniya kaga wannan kuma kaje an ce ina ma ala ira ai ta baci ina ma da ake za mu koma duniya ba na tabarra'a minkum kama tabarra'u minna wai ma a can mu ce ba mu ba ku mai muku bara'a kamar da kuka yi mana a yau amma ba ban saboda me lokaci ya kuyi kadalika yuri'imullahu a'malahu yace haka Allah zai nuna musu sakamakon ayyukansu hasaratun alai zame musu bakin ciki da nadama wa ma hum bi kharijina min an-nar kuma za su fita daga wuta ashe kenan duk wanda zaka kaunace shi ka san dalilin kaunarsa ina kaunarsa ne zai wani yana bin Allah da annabi ina son sa ne saboda yana san Allah da annabi saboda yana kokarin kare shari'ar Allah bana kaunarsa saboda ba kaunar Allah da annabi bana kaunarsa saboda ba kaunar shari'ar musulunci shikenan in ya dawo ya bi shari'ar musulunci masoyina ne ina kaunarsa shikenan sai ya zauna lafiya wannan ya zama shine ma'aunin da zaka auna soyayyarka da kiyayyarka amma duk wanda ka auna soyayya da kiyayya da wani abu wannan ba to akwai matsala ko dai ai wannan tsine ne niyyar a zama makiya ranar lahira ko kuma a tattara ku guri guda kuma zalla yake al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyam kowa yana tare da wanda yake so ranar lahira wannan yazo cikin ruwayoyi guda biyu ruwaya ta farko ruwayar Anas wani yazo gurin manzon Allah yake ya manzon Allah mutum ne wato yake kaunar wasu mutane yana kaunar su amma ba su hadu guri guda ba sai ba su taba zama wuri ɗaya ba sai manzon Allah yake al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyama kowa yana tare da wanda yake kauna ranar lahira Anas zai ce ba mu taba farin ciki ba tun bayan farin cikin mu da shiga musulunci sama da farin cikin da muka yi a wannan ranar saboda mai annabi ya ce kowa yana tare da wanda yake kauna ranar lahira saboda su sun san suwa suke kauna shi yasa Anas a ƙarshen hadisin yake cewa ina kaunar Allah ina kaunar annabi yace ina kaunar Abubakar da Umar yace ina fatan Allah ya haɗa ni da su a ranar lahira guri guda ko da ban yi aiki da kai na su kai dai ka san ka ta ranar lahira ga ka ga annabi ga Abubakar ga Umar ka san ka sha ka san ma da wata matsala ko da wata matsala ka san mai sauki ce tunda dai aka baka ka tsaya tare da waɗannan bayan Allah ka san dai wata babban kalubale ka ketare shi shi sa ne zai ce shi sa muka yi farin ciki ta ma ban ga kalli hadisin ta wani bangare kuma akwai ban zama ce ya tarihi tare da wani gungume man ɗanbal wani cincime man arni ɗanbal ko wani mawaƙi wuri guda a kiyama
yana saba shi
aka ga lamari ya lalace saboda haka ka gina ƙaunarka da soyayyarka akan me ƙaunar Allah da annabi in ba haka ba akwai matsala shine ma'ana al-akhillau Allah ya ce masoya ko abokai masu ƙaunar juna ranar lahira yawma idhin a wannan ranar ba'dhum li ba'dhin sashin su ga sashi aduwwun makiya ne Allah ya ce illal muttaqin sai waɗanda suka kiyaye ubangiji ma'ana aka gina wannan abin akan ƙaunar Allah da annabinsa Allah ya sanya muna daga ciki shi sanya a hadisin Muawiya dan nuna muhimmancin hadisin Muawiya dan Jabal saboda muhimmancin wannan ƙauna saboda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisin Qudsi yace qala Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki zai faɗa ranar lahira yace al-muta'abbuna fi jalali waɗanda suke nuna soyayya da ƙaunar juna saboda girma na saboda ni lahum manabir min nur ranar lahira Allah zai ba su wani mambari da za su hau kai mambare na haske mazala yace yaghbituhumun nabiyuna wash-shuhada yace hatta annabawan Allah da shahidai a wannan ranar za su yi fatan su ma Allah ya ba su irin wannan mambari kaga shi matsayin ba karami bane dan me saboda sun yi kauna saboda Allah da annabin Allah Allah ya sa mu cikin waɗannan bayin Allah na'am
ya ibadi
يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين
الله مدوك كي سرك يتي يا قوم سي أشيد وطن نم متعني سوى وطن دا وتوسك جنس ويسو سبود الله سي أشيد سوى ya ibadi, Allah zai ce da su ya ku bayina, ku sani yau din nan fa la khawfun alaykum, babu tsoro tattare da ku. Al yawma, a yau ba ku da wani tsoro, magana tsoro ta wuce. Wala antum tahzanuna, ko ba za ku yi bakin ciki ba yau. Me yasa? Saboda sun gina wannan kauna ta su saboda Allah, akan kuma addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce su wane ne waɗannan waɗanda za su gina wannan, ko za a ce da su ba ku da tsoro a wannan rana? Sai Allah ya ce alladina amanu bi ayatina, su ne waɗanda suka yi imani, suka gaskata da ayoyinmu, wa kanu muslimina, kuma suka kasance masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala da shari'ar Allah ta'ala. Allah ya sanya mu daga cikinsu.
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
Bayan Allah ta'ala ya ce su waɗannan dai masu jin tsoron Allah su ne waɗanda suka yi imani da Allah, kuma suka kasance masu miƙa wuya ga umarninsa. Allah ya ce sai a ce da su a wannan rana, udkhulul jannata, ku shiga cikin aljanna. Allah ya sa mu da ciki. Antum, ku wa azwajukum, da macekun ku, tuhbaruna, ma'ana kuna cikin ni'ima, kuna cikin farin ciki, kuna cikin girmamawa. Ma'ana ku da iyalanku ku shiga cikin aljanna, halin kasancewarku kuna cikin wato murna da farin ciki, farin ciki na musamman, da kuma mai girmamawa da ɗaukaka da ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala zai ni'imta ku. Lafazin antum wa azwajukum, ku da matayenku. Malaman tafsiri suna da maganganu kamar guda biyu a nan. Wasu suka ce abinda ake nufi da wato azwajuhum, suka ce waɗanda suke kamanceceniya da su, ba azwajuhum na mataye ba, ma'ana nuzara'uhum, waɗanda suke da kamanceceniya da su wurin ɗa'a ga Allah, da kuma mai bin dokokin Allah da guje ma hanin Allah, suka ce su ake nufi. Ana za a ce ku waɗannan masu imani, masu miƙa wuya ga Allah da sauran ire-iren, su ne azwajuku, makamantanku gaba ɗaya, ku tattaru ku shiga cikin aljanna, kuna cikin farin ciki. Sai zama kenan masu wannan sifa ɗin su za a tattara, sawa'un maza ne su, mata ne su, matasa ne, duka za a tattara su a shigar da su aljanna. Sai zama kenan simfin kawai za a kalla, sai a tattara a shigar da su aljanna. Wannan yayi kama da wancan hadisi da manzala ke cewa aljanna tana da ƙofofi guda takwas. A ciki akwai ƙofar da ake ce mata Rayyan, ita ce ƙofa ta masu azumi. Manzala ce babu wanda zai shiga aljanna ta wannan ƙofa sai yana azumi. Yace idan ranar alƙiyama ta zo, sai a ce ina masu azumi, kaga masu wannan sifa, sai su ce ga masu tattari baki ɗaya bakin wannan ƙofa, sai a ce ku shiga. Manzala ya ce suna shigewa za a rufe ƙofa, babu wanda zai shiga aljanna ta wannan ƙofa sai su. Kaga iya masu wannan sifa ta siffar azumi, su kaɗai ne za su shiga aljanna ta wannan ƙofa. To nan masu suka ce antum wa azwajukum tuhbarun, ma'ana ku da wato makamantanku masu sifa irin siffar, siffar imani da Allah, miƙa wuya zuwa ga Allah da dokokin Allah, su za a tattara gaba ɗaya a ce ku shiga cikin aljanna, kuna cikin farin ciki da murna, da kuma mai ni'ima ta Ubangiji. Magana ta biyu suka ce abinda ake nufi da azwajuhum, aka ce matansu na aljanna, ma'ana da su da matayensu na aljanna, wato za su shiga cikin aljannan nan
suna cikin farin ciki da murna, suna cikin girmama. Kamar yadda Allah ke cewa inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'in. Sai dai abinda da yawan malaman tafsiri suka rinja a nan shine azwaj ana nufin mata. Me yasa suka ce saboda galibi lafazin Qur'ani in ya kawo maganar azwaj ya fi karkata ne zuwa ga ma'anar mata na mutum. Saboda haka da su da matayensu za a ce da su ku shiga cikin aljanna halin kasancewarku kuna cike da farin ciki da murna, kuna cike da jin daɗi. Allah ya sa mu daga ciki. Suka ce dalili wurare da yawa inda Allah ya yi amfani da kalmar azwaj yana amfani ne akan mace ba akan wanda kuka yi kamanceceniya da shi a sifa ba. Misali a wani wurin Allah yana cewa wa zawwajnahu, kaga muka aurata muka aura musu muka hada su da mai bi urin ain, kaga matan urul ain kenan. Ka gani wannan ya nuna kenan waɗannan mata ake nufi. Sannan wasu guraren sai Allah kuma ya dauki wannan urul ain din sai ya faɗi sifofinsu din mata ne. Yace wa urul ain ka amsalil lu'lu'il maknun, a wani wurin yace fi inna khairatun isan hurun maksuratun bil khiyam, kaga mata ne kenan. وعندهم قاصرات الطرف عين وعندهم قاصرات الطرف اتراب. saboda haka duka wadannan yana nuna matan urul ain ake nufi. saboda haka anan hum wa azwajuhu su da matayensu wato za su zamo a cikin wannan aljanna suna cikin me murna da farin ciki mana da jin dadi. Allah ya sa mu na da miki. Allah ya ce yutafu alayhim, Allah ya ce masu hidima na aljanna za su dinga tafiya suna kewaya su, ana adiman aljanna kenan, suna kewaya su suna kai kawo tsakaninsu bi sihafin min zahabin wa akwa, da wasu irin kwanuka da tire-tire na zinari wa akwa da kuma moda kofuna kenan irin masu dan tsinin nan da murfi su ma na zinari. Bana haka za su dinga kawo musu abinci nan iri-iri, su ne suke cikin waɗannan kwanuka da tire-tire. Sannan kuma me kofunan nan kayan sha ne iri-iri za su dinga kai kawo, shi ne yubafu alaihim, za a dinga kewaya su. Bana a kawo nan a ajiye, a tafa ƙara kawo wannan a ajiye, a ɗauke wannan a kawo wannan, shi kuma ɗan aljanna ne ci shingiɗa kawai na jin daɗi. Ma'ana ka ga me ana kewaya shi da ire-iren waɗannan abubuwa. Shi ne a wani wurin Allah ya bayanin masu kewayawa, ya ce ya tsufu alaihim wildanun mukhalladuna, wasu yara ne waɗanda za su tabbata a yarinta ba za su girma ba, su kawai ake su hidima a aljanna. Haka su za su dinga kewaya su. Da me za su kewaya su? Bi akwabin, da wasu irin kofuna, wa abariqa da ibrim, irin kofi ne mai tsinin nan mai ɗan dogon baki mai murfi, wa abariqa wa ka'sin da gidauniya min ma'in ta giya, wata irin giya la yusadda'una anha wa la yuzikun, ba a ciwon kai kuma ba a tabbili in an sha. Ma'ana ba za a ji ciwon kai ba, sannan ba za a yi ta sambatu ana maganganun da ba su dace ba. Kaga wannan yana nuna ga masu kewayawa da waɗannan kofunan da kwanukan su ne wa wasu matasa ‘yan aljanna, su za su dinga kewaya su. Wani wurin Allah ya ce wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddati wa akwabin kanat qawarira, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Wani wurin kuma akwai wasu kofunan su kuma na azurfa da kwanuka, wasu kuma za su kewaya su da kwanuka na azurfa, wa akwab da wasu irin kofuna kanat qawarira, in ka gansu za ka ga gilas. Amma wani irin gilas? Ba gilas ne na mai na yashi ko na abu, a qawarira min fiddati, shi wannan gilas din na azurfa ne. Sannan abin da ke ciki Allah ya ce qaddaruha taqdira, an auna abin da ke ciki aunawa, ba za ka sha ka rage ba, ba za ka sha ka nemi ƙari ba, saboda an san cikinka. Ma'ana kaga wannan ba ƙaramin ni'ima bace. Shi yasa yace anan yutafu alaihim bi sahafin min zahabin wa akwab, wa fiha, Allah ce kuma a cikin aljanna akwai ma tashtahi il anfus, akwai dukkan wani abu da rai take sha'awar sa, duk wani abu da kake tunanin kana sha'awar sa to akwai shi a aljanna. Duk koma me kake sha'awa kake, ko me ko ka sha ko ka saka ko ka ji dadi, ko me shi akwai shi a aljanna. Domin ya ce wa fiha ma tashtahi il anfus, a cikin aljanna akwai abin da rai dukkan wani abu da rai za ta ji daɗi, wata lazzul a'yun, kuma ido ta gani abin ya burge ta, ta ji daɗi da ganin wannan abu. Shi yasa manzo Allah da ya zo sai ya ƙara fito da abin, ya ce fil jannati ma la aynur ra'at, ya ce kai aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani ba, wala uzunun sami'at, kunne bai taɓa ji ba, wala khatara ala qalbi bashar, kai abinda bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar ɗan adam zai yi ba, akwai shi a aljanna. Allah ya iya shirin daɗi, Allah ya sanya mu cikin ‘yan aljanna. Allah ya ce wa antum fiha khalidun, kuma za a ce da su za ku kasance masu dawwama a cikin wannan gida na aljanna, domin me? Babu mutuwa ba tsufa, ba mutuwa ba tsufa, wa antum fiha khaliduna, saboda bayan ‘yan aljanna sun shiga aljanna, ‘yan wuta sun shiga wuta, hadisi ya zo cikin Sahihul Bukhari, za a zo da mutuwa a siffar rago, sai a ce da ‘yan aljanna, ya ‘yan aljanna kun san wannan, sai su daga idanu su ce eh sun san ta, domin sun ɗanɗana ta, ‘yan wuta ma kun san wannan, sai sun san ta, za a kwantar da ita a yanka ta. Sai a ce ya ahlal janna khuludun khulud, wa ya ahlan nar khuludun khulud, wata ruwa ya ahlal janna la mauta, ‘yan aljanna ba mutuwa sai dai dawwama, ‘yan aljanna su ƙara farin ciki, ‘yan wuta kuma a ce ya ‘yan wuta ba mai ba mutuwa sai su ƙara farin ciki. Shi za idan wuta ta cinye jikin mutum sai a mai da shi sabo. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul adha. Allah ya sa mu cikin aljanna. Na'am. Lokaci? وتلك الجنة
التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
الله تعالى يقول وتلك ذا أفتى مئن الجنة أشي ونم ita ce aljannatu, aljannan nan, allati urithtumuha, wanda Allah ya gadan muku da ita, bima kuntum ta'maluna, saboda sababin abin da kuka kasance kuna aikatawa. Haka za a faɗa musu, wannan da kuke ciki ita ce aljannar da aka gadan muku da ita. To idan an ce an gadan maka da abu, kenan asalin abin na wani ne, kamar yadda Allah ya ce tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana tabiya, wankananka ita ce aljanna wadda muke gadar da ita ga bayinmu waɗanda suka kasance masu takawa. Sai manzo Allah ya fassara abin da ake nufi da mun gadan muku da ita. Hadisi ya tabbata daga Abu Huraira, wanda Ibn Majah da Baihaqi suka rawaito, manzo Allah na cewa ma minkum min ahadin illa lahu manzilani, yace babu wani ɗaya cikin ku face yana da gidaje biyu, manzilun fil janna, akwai gida ɗaya aljanna, wa manzilun fil nar, da gida ɗaya kuma a cikin wuta. Allah ya kiyaye ku. Fa idza mata, idan mutum ya mutu, fa dakhala an-nar, ya shiga wuta, warasat, sai a gaje, warasat ahlul janna, sai ‘yan aljanna su gaji me, su gaji manzilahu, gidansa. Kenan ɗan aljanna bayan an baka naka gidan, sai kuma a ɗauko wasu na me waɗanda suka bari suka yi wasa suka tafi wuta, sai a ƙara ma ka ci biyu ke, ka ci naka ka ci me, sai a ce wannan ita ce aljannar da aka gadan muku. Mana tunda shi yanki ban Allah, to an haɗa ma wannan, kuma duk da haka aljannar sai ta yi raguwa. dan manzo Allah yake aljanna ba za ta kare ba za ta cika ba sai Allah ya aliki wasu mutane ya sanya su ya sanya su a ciki saboda falala ce ta Allah to shine ma'anar wannan ita ce aljannar da Allah ya gadan muku da ita saboda sababin abinda kuka aikata Allah yake lakum fiha fakiha kuna da dukkan wani abu da zai sanya marmari da jin dadi a cikin aljanna ba da kayan marmari iri iri Allah yake min ata akuluna kuma daga su za ku dinga ci waɗannan kayan marmari din kuma kusa kusa suke wanda ke tsaye tsanka wanda ke zaune tsanka wanda ke cikin gida ma zai tsanka anan zamu ga Allah ta'ala yana cewa wannan aljanna an gadan muku da ita ne bima kuntum ta'maluna saboda sabon abin da kuka aikata to ya za a yi da wannan magana wannan ya nuna aikin da suka yi ne ya jawo Allah ya saka musu da me da aljanna ya za a yi da hadisin muslim kuma hadisin abu huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sahabban manzo Allah yake lan yadkhula ahadun amalahu aljanna babu wani ɗaya daga cikin ku da aikin sa zai shigar da shi aljanna suka ce wala anta ya rasulullah haqqi yace wala ana illa an yatagammadani allahu bi rahmatin minhu yake hanni sai idan Allah ya lulluɓe mu da rahmatsa da falala nan kuma an ce wannan aljanna saboda sabon abin da suka aikata sai malamai suka ce dalili shine aiki iri biyu ne wannan aya da take saboda sabon abin da suka aikata aikin da suka yi Allah ya karba ya yadda da shi to wannan shine sai ya zamo sai Allah ya musu falala ya musu rahama sai ba su aljanna saboda ya gamsu da aikin ya karbi waɗannan kuma maganar da annabi ya ce babu wani wanda aikin sa zai shigar da shi aljanna aikin da Allah bai yadda da shi yau shi ba saboda haka kullun a aikin ka a matsayin ka na musulmi yi kokari ka nemi yaddar Allah a aikin ka kowa yadda a duniya duk su ce ma ba dan Allah kake yi ba kai da me ka kai dai mahalicin ka yadda in ya yadda shikenan ka tsira domin shine aikin da zai jawo ya maka falala ka samu aljanna amma duk aikin da kai duk da ka jajirce in bai karba ba akwai matsala shine ma'anar abin da manzo Allah ya gaya mana na Aisha da take cewa wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajla annahum ila rabbihim raji'un tace ban gane wannan ba mutum yayi abin da aka ce ayi amma kuma yana cike da tsoro yana nan manzo Allah ya ce ai ba wai sun aikata laifi ba shine masu sallah masu azumi masu yin duk abin da aka ce ayi yadda aka ce ayi amma suna cike da tsoron ko ba za a karba ba to waɗannan su ne Allah ya ce ulaika yusari'una fil khairat domin duk abin da kake kana tsoron ba za a karba ba me za ka yi ta ka tsantsan za ka kiyaye abin da zai jawo ba za a karba ba za ka aiwatar da abin da zai jawo a karba wannan shi ne bambanci saboda haka ba karo tsakanin wannan hadisi da wannan aya wannan aya tana magana akan aikin in Allah ya karba to bima kuntum ta'maluna ba aikin ne ya jawo aljanna ba a'a sababin an karba sai Allah ya muku falala zai ba ku aljanna daga falala to da rahmatsa wannan kuma sababin ba a karba ba ba yadda za a yi wannan aikin ya shigar da kai aljanna Allah ya sa mu cika da imani wallahu a'lam to a jiya an samu naira 6000 da naira 50 a tallafin marayu Allah ya saka da alheri a kamar yadda muka faɗa lokaci yana ƙara matsowa kuma ga wannan kati wanda yake ɗauke da lambar akawun na wannan marayu ɗin a Jaiz Bank ne kuma Jibwe za ka ga 0004 sai 6987 0004 sai 6987 a Jaiz Bank Allah ya bada ikon taimakawa malam ya ake neman aure a musulunci wannan sai darasin gaba wannan ai dogon magana ce sannan wace shawara za a bani ko matakan da zan bi na neman auren yarinyar Allah ya ji kan magabata to wannan sai dai mu sa ta amana Allah ya ƙara malam lafiya. Assalamu alaikum, ni ne ina yawan fitar da maziyi. Malam, menene hukuncin azumina? Maziyi a mafi ingancin magana baya karya.